sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum ni ne Sarkil Hashim Gumel tare da Murtaza Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hanku. A yau ran Laraba 14 ga watan Mayu na shekarar 2023. Cikin shirin za a ji cewa likitocin dabbobi da makiyayan Afirka ta yamma na taron bita ayyukan rigakafin dabbobi. Sai kuma shirin ciwon yamaci da Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da yin turjiya biyo bayan ya amsa aikata laifi da yayi a zauren kotun Florida a jiya Talata. Dan takarar shugaban kasar na jam'iyyar Republican yanzu haka yana fuskantar tuhume 37 na aikata laifin cin amanar kasa cikin hadda rike muhimman bayanan sirri na gwamnati da kuma yin katsalan daga shari'a. Bayan da ya bar zauren kotun inda ya musanta aikata laifi, Trump ya yada zango a filin sa na wasan golf na Bedminster da kuma wani shahararren gidan abincin Cuba dake Miami inda yayi jawabi ga magoya bayan sa.
Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country.
Yau mun ga amfani da karfi iko ba bisa ka'ida ba mafi muni a tarihin kasar mu. Babban adan takeici ne ga shugaban kasa gurbatacce yana sa ana kamawa tare da tsare manyan abokan adawar siyasar sa bisa tuhume-tuhume na ƙarya da aka shirya. Daruruwan magoya bayan Trump din sun yi dandazo tare da zanga-zanga a wajen kotun ta Miami inda aka gurfanar da shi. Kashi 47 cikin 100 na Amurkawa dai na ganin tuhumar da ake yi wa Trump tana da alaka da siyasa, yayin da wasu kuma suke ganin akasin haka. Idan dai har aka tabbatar masa da laifi, tsohon shugaban kasar na iya fuskantar hukuncin dauri a gidan kaso. Tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai da alama tana fuskantar yanayi mafi hatsari bayan fashewar wata madatsarwa a Ukraine, yayin da kuma Kiev ta kaddamar da hare-haren ramuwar gayya domin sake kwato yankin kasar ta da Russia ta mamaye. Waɗannan kalamai ne na shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata. Rafael Mariano Grossi yana zantawa ne da manema labarai a birnin Kiev kafin ya kai ziyara zuwa tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia. Tashar ta sha fuskantar musayar wuta tun sa'ad da Russia ta kaddamar da yaki da Ukraine a watan Fabrairun shekara ta 2022 da kuma kwace iko da tashar cikin kankanin lokaci. China ta soki lamirin sabbin takunkumai da Amurka ta kakabawa kamfanonin da aka yi amanna suna da hannu a shirin horar da sojoji matuƙa jirage da kera makamai na kasar China. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje ya kira ga Washington da ta daina cin zarafi da matakan hana fitar da kayayyaki ga kamfanonin na kasar China. A ranar Litinin, gwamnatin Amurka ta sanya kamfanoni 43 a cikin jerin sunayen waɗanda aka kakabawa takunkumin fitar da kayayyaki bisa damuwar harkokin tsaron ƙasa da kuma manufofin ƙasashen waje. Daga cikin jerin kamfanonin akwai wani kamfanin tsaro mai suna Frontier Services Group da kuma Test Flying Academy na kasar Afirka ta Kudu. Makarantar koyon tukin jiragen sama da mahukuntan Burtaniya ke sa ido a kansa sakamakon daukar ma'aikatan jirgin sojan Burtaniya da suka yi ritaya domin horar da 'yan kasar China.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan za mu liƙa jamhuriyar Nijar inda shugabannin ƙungiyoyin makiyaya da ƙwararrun likitocin dabbobi daga ƙasashen Afirka ta yamma ke gudanar da taron bita domin tantance tasirin aikin rigakafin da aka gudanar akan iyakokin ƙasashen ECOWAS da nufin murƙushe wasu muggan cututtukan da ke halaka dabbobi. Wakilin muryar Amurka Solomon Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Lura da yadda kai da kawon makiyaya daga wannan ƙasa zuwa waccan ke zama wata hanyar yada cututtukan dabbobi a tsakanin ƙasashe, yasa kungiyar sai da yawo kullo da kamfan allurar rigakafin bisashe akan iyakokin ƙasashen mambobinta. Dalili kenan bayan kammala zagayen kamfan da aka gudanar a baya-bayan nan a daukacin yankin Afirka ta yamma. Likitocin dabbobi da wakilan kungiyoyin makiyaya suka haɗu a birnin Yamai don bitar waɗannan ayyuka.
Sunana Dr. Alheri Ibrahim Senchi, Director of Veterinary Services, Kebbi State, Nigeria. Akwai rigakafi da ake ma dabbobin nan a kowane shekara. wannan taro yakan zo ne kowace shekara domin a dubi target da aka sace domin kauda wannan cuta zuwa shekara ta 2030. So taron nan yana so duba ne wannan rigakafi da aka sace cewa za a yi wani nasara aka cimma da wasu matsaloli kuma aka gani sannan wasu hanyoyi za a bi domin a magance waɗannan matsaloli da aka cimma.
Makiyayan ƙasar Ghana na daga cikin waɗanda ke ɗanɗana kudar cututtukan da ake hangen dakile yaduwarsu a yankin sai dawo. Wakilin su a wannan taro Imam Hannafi Sandai ya fayyace girman wannan matsala a ƙasar sa.
Cututtuka ne guda biyu wanda aka san su da CBPP, wannan cuta ne na ainihin shanu kuma cuta ce wanda take kama kirjinsu wanda yake kuma gaskiya yana yawan kashe dabbobi a Ghana. Haka za mu iya cewa kowace shekara a CBPP wannan cutar na iya kashe shanayen misali kashi 20 daga kashi 100. Wannan kuma akwai cuta wanda ake kira PPR, shi kuma ainihin na kananan dabbobi, awaki, haka ainihin raguna, shi kuma haka nan ne yana kashe dabbobin sosai kowane shekara.
Tasirin rigakafin da aka shirya a baya ya haifar da walwala a wajen makiyayan da abin ya shafa, saboda haka suke ganin bukatar dorewar wannan tsari na kungiyar ECOWAS. A cewar Suleiman Jibril, wani mai halartar wannan zama daga Togo, idan sun samu ne zai kyau a fadada irin wannan tsari zuwa sauran sassan Afirka.
Dole sai a sa likitocin dabbobi da mu jami'an makiyaye shanaye, mu muna cikin kasashe 12 ECOWAS zuwa Central Africa, alkyada don in ba a samu mu kungiyan dabbobin ba akwai wuya yayi nasara, don mutanen mu kasan masu ciwo dabbobi in ba mu wanda mun zama shugaban su muna gaba muna masu magana, don ba su san likitocin dabba kadai ba, sai mu muna gaba in sun ga mu yi magana sun ce wallahi lalle gaskiya ne abin nan yana da kyau, zai tanye su kiwon ya kare cikin kasashen mu Afrika na yamma.
Taron yaki da annobar cututtukan dabbobi da ya gudana a shekarar 2022 a birnin Abidjan ne ya kullo da tsarin kiran irin wannan haduwa ta bitar kamfan allurar rigakafi lokaci zuwa lokaci domin kara inganta wannan tafiya ta bai daya a tsakanin kasashen sai dawo. A wannan karan, bayan shafe kwanaki hudu na musanyar bayanai, tawagogin na likitocin dabbobi da shugabannin kungiyoyin makiyaya za su kullo da sabbin shawarwarin da za a gabatar da su ga gwamnatocin kasashen Afirka ta yamma. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida da Sule Mumuni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Talata, kasar Saudi Arabia ta sanar da wani taron kasa da kasa a mako mai zuwa domin tattara alkawarin agaji ga kasar Sudan da yaki ya daidaita, inda Majalisar Dinkin Duniya ta ce fiye da rabin al'ummar kasar na bukatar taimako da kariya cikin gaggawa. Da yawa daga cikin su suna yankin Darfur na kasar Sudan, inda hare-haren da ake kaiwa fararen hula kan iya zama laifukan cin zarafin bil'adama, in ji shugaban tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya. Kamfanin dillancin labaran Saudiya ya bayyana cewa za a gudanar da taron tattara agajin ne a ranar 19 ga watan Yuni. Ya kaito ma'aikatar harkokin wajen kasar ya kuma kara da cewa masarautar za ta yi haɗin gwiwar jagorancin taron ne tare da Qatar da Masar da Jamus da Tarayyar Turai da kuma hukumomin Majalisar Dinkin Duniya. Kasar ta Saudiya da Amurka suna shiga tsakani a yakin da aka shafe makonni 8 ana gwabzawa tsakanin hafsan sojin Sudan Abdul Fattah al-Burhan da tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo wanda ke jagorantar rundunar tsaro ta RSF. Gwamnatin Amurka ta Joe Biden ta ce za ta tsawaita izinin zama cikin ƙasa na wucin gadi na bakin haure sama da 300 daga El Salvador da Honduras da Nepal da Nicaragua, waɗanda suka fuskanci barazanar kora da kuma asarar izinin aiki a ƙarƙashin manufofin gwamnatin Trump har zuwa shekara ta 2025. A ƙarƙashin shirin na wucin gadi, gwamnatin Biden za ta ba da izini ga bakin haure daga waɗannan ƙasashen hudu su ci gaba da zama su kuma yi aikin su na halala cikin Amurka. Sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida Alejandro Mayorkas ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa ta hanyar tsawaita izinin na wucin gadi muna iya ci gaba da bada kariya ga masu cin gajiyar shirin a yanzu wato ƴan ƙasashen El Salvador da Honduras da Nepal da Nicaragua waɗanda tuni suna nan cikin Amurka kuma ba za su iya komawa ba saboda tasirin bala'o'in muhalli shirin dai ba zai kai ga samar da izinin zama na dindindin a Amurka ba amma yana bada matsayin doka a Amurka da kariya daga kura har zuwa watanni 18 haka kuma yana bada izinin aiki ga mutane su yi aiki bisa doka a cikin ƙasa haka kuma ana iya tsawaita shi
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin muka yi gashirin mu na gaba a shakata da wannan
lafiya ubangiji na kai nake lafiya ubangiji na kai nake wadege lafiya ubangiji na kai nake wadege ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu ilmar na zo da hoko ya rabbi kare kare Iti da sako bibiya wa mai nisa har ta riki bako komai na so a wakar nan ce wa fa da dauko komai na sarrafa Allah ce dalilin iko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na zuljada da azbi ba da san sa ta tace du yana shakarbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi ki ka dai san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri lafiya ubangiji ba kai nake wadege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne kurama a fashe shi ya sauka rayuwa
na zuwan ku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 17 da kuma ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 22.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
assalamu alaikum mai sauraro barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ƴa mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ƴa mace makonni biyu da suka gabata a kanin shirin ta karkata kan yadda ake tsawwala batun kayan zafi da gara kuma bikin kanshi wanda yake neman ciwo a umma tu a ƙwarya bayan rahoton da wakilin birni da Amurka Muhammad Nasir Sakwato ya haɗa mana a game da wannan batu na tattauna da mataimakin shugabar kungiyar mata masu da'awa a Najeriya Malama Ruwaiya Usman Suleiman wacce ta yi mana ƙarin haske a game da yadda al'amarin yake a addinance kasancewar mafi akasarin al'ummar arewacin Najeriya musulmai ne to lokaci ya ci mana a sa'ilin da Malama Ruwaiya take cewa
to yanzu matsalar mu shine ba wai al'adar kawo kaya shine matsalar ba a'a yadda ake takurawa mutane a fitar da kayan da ya ci mutane auren ya zo ana yashin mutane ana zage mutane a zo babu mutunci babu kima babu daraja ba a
bayan an yi nema cikin mutunci
ba a komai bayan nema an yi nema cikin mutunci
to daga nan za mu dora a yau ai sauraro lafiya To malama kina gani yadda ake maida hankali akan laifin bai dace ba kenan?
Ke a goshin su idan yaro yake misali yana da karfin abu daya. Kin ga ai ya mutu jama kan sai za su sa kai da taji gidansa. Ba wai ne fi bane ai abu daya. Amma yadda aka tsara abu ne shine ya fita da tsari da kuma. Idan yana da karfin zani juri a karba zani. Idan yana da karfin abu 10 ya karba abu 10. In ya ga dama yace zai yi matansa afatina 1000 karfin sa ne wannan zai mata. Matar sa ne ka ta tsabi aure ta amma problem din da ta samu shine idan ka kawo abu da maka man an shafa maka baki fanti ne da jama da rashin sani ya kamata da wani abu sai a kawo akan abu wallahi haji ya za a dena auren za a fasa auren a cikin da na abu da sai za a fasa auren ko kuma a zo a kawo abu kamar ya za a arewacin Najeriya misali mushi kamar Yola za a yi wa uba gado za a yi wa uwa gado
wa yake yin gadan
banduwa dangin mata sai a yi wa dangin mushi kin gane a yi masa dangin da dangin mata
banda kayan ɗakin ta
kayan ɗaki a yi gado na musamman faɗa ki tafi fara za a yi mata gado za a yi wayi wayi ka bayi mai dubu ne a arewacin Najeriya su za su yi akwati za a yi kuma akwatina ba za a misali za a yi akwatina da shadda a yi akwatina kuma na uwar miji da na uwar mata na uban mata za a yi su ma idan suka je su ma akwai abubuwan da za su karɓa su ma su zo su kai to misali mu kuma tarin tarin a zo a ce kin ga su sadakin su ma da su
ce yawwa abin da nake so in yi magana a kai kenan kamar sadakin nawa ake bayarwa ake daurawa iyayen mace wannan nauyin kayan gara haka domin sadakin dai a halin yanzu dai baya dara 100,000 ga masu kananan karfi kenan yanzu ya kai ga a kauye ma idan ka kai 50,000 sai a kalle ka a ce ba dai sadakin bai isa ba amma idan ka duba a zahiri irin nauyin da ake daurawa iyayen yarinya yayi yawa su ne gado nawa ne ake yin gado nawa ne mafi karancin kudin gado to bari mu fahimce ki me yasa kika ce haka malama
yawwa suka dora kansu akwai wata dokta da na sani wata kila ke kina voice of America kin san ta tana jira kin dai wannan da baki na da bakin ta muka yi magana ta ita tsarin gidansa ki kowa da ya ga tare ba talaka ba ce ba talaka ba ce da kudin ta da kudin ki tare ko mata tsarin gidansa ne ke tsarin gidansa ne idan na mutu ya zo neman mata ba za su kawo ko a fadi ba su ma ba su yi gado ba ka je ka gyara gidanka su kuma za su ba wa yarinya da su tsara ta je gidanka ka je shop ku je ku ba a kunta suke wanda daura aure kawai ai wani ba wata shi ga take cikin
sosai
a bautin mu da muke bauti na san wani shi ma abin da yake yi shine idan aka daura aure in za ka yi mata akwati dubu ka je can ka mata za ka karka ku kura ka mishi gidan shi ba a ka mishi gidan shi kin fahimce
to ina batun gara shi yana yin gara
ya da da baya wani gara ba a fuske yana mishi baya gara
wato duk wanda ɗan ta ta kawo ta ce gashi wannan nake so na amince da shi kuma aka bincika aka gani addinin shi daidai komai daidai za a aura mata kuma cin su ƙara ta in yana da shi ko bai da shi
kuma wallahi shi da take da ƴaƴan su ke aure har bibiya ake a aure ƴaƴan sa saboda tsari irin nasa dan ba talaka bane ba talaka bane in ma ka bi ƴan sa ne saboda ka ga yana da kuɗi za a tara maka gift freezer a je a kai maka gado royal bed ayi wa ki je royal to kai a banza kai a banza to kika shi yasa nace mu muka daura akan yanzu dan Allah haji ya tsakani da Allah idan har za ki sa tsarin gidan ki duk wanda zai zo ya ki magana ce guda daya mu ba ma kayan daki ka je kai dai abin da Allah ya hore maka a kayan daki mu ba za ka bar kayan aure ba amma sai kai kai kayan daki in matar ka ta zo ka sani dai da ci da sha da sutura da kulawa da komai yana wuyan ka amma matsalar da ake samu sai kuma a zo ana fada cewa idan aka ce maza su je su haka to matar sai ta zauna tana yawo tarara shi yasa wasu suke cewa sai an kawo kayan ko ba yawa kawo musu sai ta je ta zauna tarara sai ta ga
a ce ki mata sutura
yawa sai ta tana yawo tarara wannan matar za ki ga ta abun kunya wani lokaci kuma sai kayan auren idan yayi kayan auren ta zarar in ki da Allah sai koma ta ci kayan auren ta ya tafiye zai siyar
sosai shi
kayan auren da ake kawo aro ne
haka
kin gane aro ne zai je da yi magana da ne shago idan suka tafi suka yi magana da ne shago za su da ma agreement ne agreement din shi ne za ka bani zannuwa 40 ko ka san dai ba za a dinka ba na san nan wanda zan ba ta dinka zan ci yanci wannan take dinka da ki sauran kuma in ta zo gidana sai mai maka da kayan ka sai a ce barawo ya zo ya saki kayan aji haka ya fi a girga ta kin wannan baki ba mu muka dora wa kanmu idan yanzu da zamu koma irin gada kowa da karfin sa al'ada ce ba mummunan al'ada ba ke don a ce wai tayo matar ka sira dan ka kawo daidai karfin ka ba za a ce mummunan al'ada mutum amma abin da yake damu mutane shine a zalzalawa a kawo akwatuna kaza a kawo kudin da za a yi walima a kawo kudin da za a yi dinga
bangaren namiji kenan malama idan muka koma kuma bangaren mata zaki ga ita ce za ta yi gado ayi samiru da za a ba dangin miji da iyayen miji da abokan miji sannan ayi kayan daki ayi kayan falo ayi kayan kitchen wannan kawai nawa ne aka bada sadaki idan kuma baka akai kuma garin abinci a kwanan nan akwai bukin da aka yi da farko yaron ya ce wa yarinya ni kada ki damu duk abin da aka yi sawaka a gidanku ni a kawo ki da shi haƙi na ne mu yi hakuri a hankali Allah zai azurta mu da shi kin ga tunanin yaron kenan yace mata akwati nawa zan miki sai ta ce mishi mu ma a gidanmu ban isa in ce maka ga akwati nawa ba in ka ga dama ka je ka bar ni ba kaya wannan ruwan ka ne kin ga tsakanin su sun tantance tsakanin su eh suka yi yawa yaran kenan tsakanin su fa idan ka ga dama ka ci da ni idan ka ga dama ka ci fatar da ni idan ka ga idan karkashin bishiya kace ga gidan wance to nan za a raka ni duk abin da ka zo da shi haka za a bi ka mu gidanmu ba ma tsawalawa wannan al'adun namu ba za a ma yi shi ba na san iyaye na kawai ba za su ma yarda da shi bane da aka tashi aka zo aka kai yarinya iya gurgudo shi ita ma iyayenta suka yi iya abin da za su iya yi halin rayuwa ta yau gaskiya kowa ya san tsadar rayuwa yanzu an fara mata gori ana cewa eh ba a miki kaza ba ba a miki kaza ba ba a miki kaza ba to kin ga wannan shine masomin samun matsala a cikin auratayya
babba
ta yaya za a shawo kan wannan haka domin mu iyaye mata ni a wani lokaci ina faɗi cewa mu mata mu ne matsalar al'ummar da muke ciki idan al'umma ta yi kyau mu ne
ya naki baki fara ki fara wannan gaskiya ki fara ba gariya mu ne matsalar
yau
mu ne muke kullu da kike kullu ta tunani kar a zo ana nuna mu da yatsa a ce ji yarinya kaza kaza ki je ki ciyo ba shi kaza ba fanta ya dauki kudi misali ya dauki 1500 ya baki ayi manage 1500 ayi biki a kare Allah na tuba a biki na kamala na rufin asiri da 1500 ko an yi abin da ya sa waka ayi ayi ba sai an dan dafa abin da za a dafa ayi waye waye an rufa asiri a kama hanya yarinya ta shi ma ya san abin da ba a tsawala masa ba amma za a zo ne ki je ki ci bashin kafin bashin gado wani adashi da ake yanzu na tashin hankali na masifa a shiga a tashe na kayan kitchen a shiga a dashen gado a shiga a waye ki je ki dauki kuɗi wai ana kawo musu kaya yanzu daga Turkey idan aka kawo kaya sai ki ji an bayar kawai sai a ce za a zo za a plan a kwashi miliyoyi ki ga mata ana duk ta bashin miliyan 100
ba ta aikin 100
ta aiki a cikin da kuɗin ma saboda ke kina son ki nuna wa mutane ƙarya cewa kin tura gado Turkey za a kawo miki ki zo ki jera ku jeru a jira to ba wannan bane ba na masifa masifa ma da ake da gidan amaran kuma yanzu idan aka zo aka je aka kai kai sai su je kai ke ga kai da aka yi ko ba san aiki nawa zai kama ba sai a ce two bedroom ya musu kadan sai dai a kama bungalow ko bedroom ko a kama duplex saboda kayan su yana da yawa a bi a wayar ku idan ruwan sara kayan ku
wallahi
naga auren ya fi a girga Hajiya ina baki labarin nan akan gida da bai samu yanda suke so ba aka fasa auren gida da ba za a samu ba saboda ya je ya kama two bedroom a area da ya kama su rena kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa makoci kafin gida amma abin da muke ce sai a je GR we don't even mind waye makotan da zamu hada yarinyar nan da su a wurin gida ne sai an sama mutum mai security inda zai rufa mata a cikin ba wai ya je a sama mata kowace irin unguwa da banza da wuce ba amma GR ake nema GR kawai don a ce eh ta zauna a GR shi ne kawai tunanin ko ɗan iska ne a wurin ko hotel ne a wurin ko kusa da gidan karuwai ne a wurin ko ɗan daba ne a wurin ba abu abin da ya dame su ne kawai a samu gida a jere yarinya kin ga wannan masifa masifa
Masararo a nan ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin ciwon ƙyamace na wannan mako amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za a iya kasancewa da shirin yanzin yadda hirar za ta kaya yanzu a madadin malama Jumeriya Usman Suleiman da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu ake cewa mugun lafiya
Akai da Aisha Mu'azu yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kawo mana sharhin jaridan kasar Kamaru
Zan fara matsayin zirinmu na wannan makon ne da jaridar The Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ta rubuta mana cewa shugaban yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru wanda ya kafa jam'iyyar nan ta SDF wanda take da karfi a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru masu magana da harshen English sarauniyar Ingila ni John Prundi ya kwanta dama a yayin da ya kwashe wadansu watanni yana fama da rashin lafiya mai tsanani yanzu haka dai an ajiye gawar ni John Prundi din ne a waje babban asibiti dake birnin Yawun dai domin shirya ranar da za a binne shi sai kuma jaridar Le Jour ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta ayyana mana cewa a yanzu haka dai shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mr Biya ya tsallaka kasashen getare domin nemawa kansa mafita ta bangaren rashin lafiyar da yake fama da ita yanzu dai yana can kasar Swiss domin binciken lafiyarsa jaridar Le Message kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce hukumar wutar lantarkin kasar Kamaru FENEO tana ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a fadin kasar domin cin maburin ta na yanda za ta inganta kasar jamhuriyar Kamaru da ma kasashen ketare makwabtan kasar ta Kamaru da ba su wutar lantarki sai kuma jaridar Afrique Media anda ita kuma ta bayyana mana cewa hukumar zaben kasar jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Cameroon suna ci gaba da sabunta katin zabe a fadin kasar domin shiryawa zabukan da suke tafi nan gaba za mu kammala sharhin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma kokawa ta yi kan yadda yanzu haka gwamnatin shugaba Biya take kokunkula da manyan hanyoyin arewacin kasar Kamaru anda ake bulaguro akan su yanzu dai suna bukatan cewar gwamnatin kasar Kamaru da ta yi hoɓɓasa wajen ganin cewa ta inganta manyan hanyoyin da ake zirga-zirga akan su domin cimma buri na alƙawarin da shugaba Biya ya yi a yayin da yake neman ƙuri'un al'umman arewacin kasar ta Kamaru domin ya tsare kan kalgar mulkin kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takeice
Dr. Filo a takeice tsohon shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da turjiya biyo bayan ƙin amsa aikata laifi da yayya zauren kotun Florida a jiya Talata dan takarar shugaban kasar na jam'iyyar Republican a yanzu haka yana fuskantar tuhume 37 na aikata laifin cin amanar kasa ciki har da rike muhimman bayanan sirri na gwamnati da kuma yin katsalandan ga shari'a tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai da alamu tana fuskantar yanayi mai hatsari bayan fashewar wata madatsar ruwa a Ukraine yayin da kuma ke takaddamar da hare-haren ramuwar gayya domin sake kwato yankin kasar ta da Russia ta mamaye wannan da kalamai ne na shugaban hukumar makamashin nukiliya ta majalisar dinkin duniya a jiya Talata China ta soki lamirin sababbin takunkumai da Amurka ta kakaba wa kamfanonin da aka yi amanna suna da hannu a shirin horar da sojoji matuƙa jirage da kuma kira makamai na kasar China wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje ya kira ga Washington da ta daina cin zarafi da matakan hana fitar da kayayyaki ga kamfanonin kasar China a jiya Talata kasar Saudi Arabia ta sanar da wani taron kasa da kasa a mako mai zuwa domin tattara alƙawarin agaji ga kasar Sudan da yaki ya daidaita inda majalisar dinkin duniya ta ce fiye da rabin al'ummar kasar na buƙatar taimako da kariya a cikin gaggawa da yawa daga cikin su suna yankin Darfur na kasar Sudan inda hare-haren da ake kaiwa fararen hula kan iya zama laifukan cin zarafin bil'adama in ji shugaban tawagar ta majalisar dinkin duniya
masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma candal asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku jusa daga cikin abokin aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook yanzu amaradin Murtala Faruk Sanyinna da yake muka wajen kawo muku shirin sai Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau
ni sarfi da hashi gumin nake cewa sai Allah ya kara hadamu. Assalamu alaikum.